أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يوترق وتر رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تدبو دريه حدود 30 دبيو ودوان رانا تيديدي دترى قواتن تقوس نشكرا تدبو بيو دبو مشان ايا ta wato kalandar miladiya zamu tashi darasi na tara a cikin karatun mu na tafsirin alqur'ani mai girma a cikin wannan wata kuma zamu tashi aya a zamu tashi aya ta 44 zamu tashi aya ta 44 a kafin kamar yadda muka saba za a amsa tambayoyi wannan yace yana so ai karin bayani bisa wannan matsalar tafiya ce ta kama mutum zuwa wata kasa a lokacin watan Ramadan bayan ya sauka a wannan kasa sai ya kasance shi a kasar sa azumin sa 28 su kuma wannan kasar azumin su 29 to zai iya shan ruwa a lokacin da suka sha ruwa ko kuwa mutum zai dauki hukuncin inda yake ne a tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس أزمي شيني رند الأمة تكي أزمي سلا واتو شن روا شيني رند الأمة تكي شن روا ين ليا شيني رند الأمة تكي ليا سبو دعاك إدن يجي وجي واند سو أزمونسو أشرند تاكوسني واند يكي سو أزمونسو أشرند ترى نيتيكو shi kuma azumin sa 28 ya zamanto a rana 29 din sa su kuma an ga wata za su yi sallah su kaga azumin su ya cika sun yi 29 shi ku 28 ne idan ya sha ruwa azumin sa bai cika ba tabbas qat'an tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ash-shahru hakaza wa hakaza yayi ishara da 29 saboda haka kaga azumin sa bai cika ba to amma tunda ran nan ne sallah sai ya sha ruwa tare da su saboda wannan hadisin na Aisha al-fitr yawma yuftiru an-nas randa ake aje azumi randa al'umma take aje azumi ne sai ya aje azumi tare da su in yaso sai ya rama rana ta sai ya rama kwana daya a maimakon Ramadan da bai cika ba to yawanci yana zuwa idan aka sine idan kuma aka sine ya samu shine yake gaba su kuma suna baya kamar alal misali yana 29 suna 28 aka ci gaba da azumi har wata ya cika ya zamanto sun yi ba su ga wata rana ba za su yi sallah ranar 30 ba ran 30 a suka ci gaba da azumi har suka kai 30 30 a wajensa shi nawa ne 31 to kuma ba inda aka ce watan azumi ai azumi 31 29 ne ko 30 kamar yadda ya zo a hadisin Abi Huraira saboda haka a nan wajen yaya zai yi kuma gashi an ce al-fitr yawma yuftiru an-nas to a nan wajen a malamai sun yi sabani waɗansu suka ce sai ya sha azumi tsakanin sa fi khasati nafsihi ba tare da ya bayyana ba an sani kada ya bayyana cewa baya azumi sai amma ya karya azuminsa a wannan ta zaman tura na sallarsa amma ran da ake sallah sai ya tafi masallacin idi tare da su a waɗansu kuma suka ce a'a zai yi azumi din da niyyar wannan azumin amma na nafila ne ba zai sha ruwa ba sai ya niyyar sai ya azumi saboda ranar ba ranar sallah bace wannan azumin sai ya zamanto masa nafila wanda yake wannan shine aqrabu kuma shine abinda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya rinjayar kuma shine wanda yake mafi kusanci da daidai wallahu ta'ala a'ala wannan yace ya ake kiran sallah idan ana ruwa inda ake cewa sallu fi rihalikum sannan kuma kawai sai sai ai sallar da za a hade koko kowace idan ana ruwa wannan wato idan ruwa idan ana ruwa sunna ta zo da rukhsa idan mutane ya zamanto ba za su iya fitowa sallah ba a ce musu sallu fi rihalikum maimakon a ce hayya ala salah hayya ala fala sai a ce sallu fi rihalikum ku zauna ku yi sallah a gida sai ya zamanto mutane su zauna su yi sallah a gida amma shi ladan da yake ya zuga ya zo ya yi sallah da wanda suka samu suka zo masallaci sai su tsayar da jami'i sai su tsayar da jami'i. Wannan ba shi da alaka da jami'i tsakanin azhar da la'asar ko tsakanin magriba da isha, saboda ruwa uzuri ne, kamar yadda ya zo a hadithin Abdullahi dan Abbas, annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada azhar da la'asar, ya hada magriba da isha, min ghairi khawfin wala matar, ba dan tsoro ba, ba kuma dan ruwan sallah ba. Mafhumin cewa in dan tsoro ne ko dan ruwan sallah, wannan abu ne wanda yake dan ruwan sama, wannan abu ne wanda yake sananne. Wannan ana yin kira, ana hada salloli waɗanda suke lokacin su yayi ishtiraki, ya hade shine azhar da la'asar da magriba da isha, saboda uzurin ruwa a yi su a farkon lokacin sallah azhar ko a farkon lokacin sallah magriba, kamar yadda ya tabbata a cikin sunna. Wannan ita ma wata rukhsar ce, saboda haka rukhsa iri biyu ce dangane da ruwa. Akwai rukhsa da take izinin a zauna a gida kada a fito sallah, ce ta sallu fi rihalikum, wannan ta tabbata a cikin sunna. Akwai kuma rukhsa wadda take ta jam'i tsakanin salloli, ita ma ta tabbata a cikin sunna. Saboda haka babu bukatar, ba tanaqub, wato ba takun saka, ba sabani tsakanin su da juna. Kowace rukhsa aka so a yi gurgudan irin maslahar da ake gani al'umma suna bukata, za a iya yi. Yanzu kamar wannan, yanzu yanda ake yin ruwa a cikin wannan wata, gashi saboda fa'idar, saboda bukatuwa ga samun tsayuwar yin tarawih, ba a jam'i a yawan masallatai. To wannan rashin yin jam'in ba saba sunna bane, tunda asali rukhsa ne. Idan ita rukhsa ana nufin, wato akwai azima, akwai abin da yake shine tabbas za a yi, shine abu ka'ida da ake yi. To amma sai aka kawar da wannan ka'ida saboda wani dalili, saboda wani uzuri, wannan bai nuna kan cewar idan aka koma zuwa ga asalin an saba sunna ba. Kamar mai azumi, kamar matafiyi ne, idan yayi azumi bai nuna kan cewa ya saba sunna ba. Kamar yanda idan ya sha azumi da niyyar zai rama shi, nan gaba yayi ruko da rukhsa, shi ma sunna yayi. To haka zalika irin wannan sallah da ake jam'i, idan mutane suka, musamman yanzu yanda za ka ga mutane da dama suna da abun hawa da suke zuwa wajen sallah da shi, yawan su ma za ka ga a cikin mota suke zuwa. To wannan zai sa, wato ba sai an yi ruko da rukhsar, in ba a yi ruko da rukhsar ba, babu takura mai matsananciya ga al'umma. Inda ya zamanto akwai takura mai tsanantawa ga al'umma, to amfani da rukhsar sai ya zamanto yafi bisa rashin amfani da ita. Wallahu ta'ala a'ala. Na'am. Idan an, wato rukhsa iri ce, akwai wadda take an fi so a wato ruko da ita shine yafi, musamman in ya zamanto kan cewa ana itikadin cewa ruko da rukhsar saba sunna ne, to anan wajen ayi ruko da rukhsar dan a bayyana sunna shine yafi. Akwai kuma lokacin da zai zama, da yake zamanto mutumin yana kin ruko da rukhsa din ne saboda ganin haka yafi tsoron Allah, to anan wajen sai a ga masa hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha yuhibbu an tuta rukhasahu kama yakrahu an tu'attal azaimuhu. Allah madaukakin sarki yana so a zai kema rukhsarsa, kamar yanda baya so ya zamanto an tozarta, wato abinda yake azima ce tasa. To idan wani yana ganin cewa ruko da rukhsar kamar laifi ne yayi, to wannan sai a kawo masa wannan hadisin, a lokacin nan amfani da rukhsar shine yafi. Na hayya ala sala, sallu fi rihalikum zai zamanto hayya ala sala, maimakon a ce hayya ala sala, hayya ala fala, sai a ce sallu fi rihalikum, sallu fi rihalikum, ku yi sallah a gida, ku yi sallah a gida. Wannan ya zamanto irin mamakon ruwa wanda yake fitowa zai zamanto yana ta'azzara. To amma wanda yake zai iya zuwa har kofar masallaci a cikin motarsa ya tsallako da lema ya shiga cikin masallaci, to kaga shi wannan ayi ruko da azima din shine yafi. Wallahu ta'ala a'lam. To wannan yake cewa me zai hana a fara sallar Idi a wannan masallacin tunda ga yalwar fili na sukuwa. Ya Allah ya saka maka da wannan shawara. Wannan tun shekara biyu da suka wuce ake ta kawo wannan shawara, a laifin gaskiya na cibiyar mu dai ta Al-Furqan da bami gaggawa mun je mun nemi izini daga wajen mai martaba sarki ba, kan a bada izini domin a tsayar da wannan sallar. In Allah ya yarda kuma ana kokarin yin haka din. Da fatan Allah ya yarda wannan azumin, za a wannan sallar, za a samu ai sallar Idi a wannan a masallaci, duk da ke ba masallaci za a yi ba, a filin Idi za a yi insha Allah, in ai a filin Sukuwa insha Allah. Wannan ya ce, da Allah malam a taimaka a ja hankalin wakilanmu na majalisar ƙasa a kawo tsarin da masu kayan sarki, police, army da sauransu musulmi za su ke tsaidage mu, tunda an ce a doka kowa na da dama ya yi addininsa. Eh, wannan kwarai da gaske, wannan ya ɗaya daga cikin abin da za mu gaya ma wakilanmu. Saboda haka ba wai ba malamai masu karatun tafsiri ne kawai za su yi wannan ba. Kowa ai yana da alaka da irin wakilan. Wani lokaci za ka ga ai wakilan suna zuwa su zauna a ofis ɗinsu na unguwa, suna zuwa su yi gani, su yi tuntuɓa. Akwai tuntuɓa da sukan yi da wato constituency ɗinsu, mazaɓansu. To a cikin irin wannan taron, kada a rinka ƙyamar rashin zuwa, a rinka shiga aje, saboda tsala maslahar addini. Idan aka yi irin wannan, aka nuna musu, suka san cewa wannan shine abin da mazaɓansu suke bukata, wajibi ne su je su kaddamar da shi a filin majalisa. Kuma wanda, saboda yawan musulmi da muke da shi, babu mamaki ya zamanto kan cewa mun samu rinjaye, an samu an gyara dokar, ko an yi doka wadda yake za ta bada wannan dama. Akwai abin da yake suka fi wannan hadari ma, akwai abin da suka fi wannan muhimmanci, duk da yake dai ba ma sassauci da wani abu na sunna Annabi sallallahu alaihi wasallam. Gemu sunna ce na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ba ma sassauci da shi. Amma hakikatan akwai abubuwa wanda suke na wajibi, yanzu kamar matsalar da aka kawo ta wato sojoji mata da aka ce za a yi, da yan custom mata, da yan immigration mata, da bai kamata a ce musulmi saboda ba za su iya bin wannan dokar ba a ce an haramta musu aiki a waɗannan wurare. Bayan aiki a waɗannan wurare, akwai maslahar tsare addini da tsare mutuncin musulmi da tsare mutuncin addini a cikin wajen, inda da duk musulmi za su ƙaurace ma wannan barnar da za ta kasance a cikin al'umma, Allah ne kaɗai san iyakarta. To kuma dole ba zai yiwu ba ya zamanto cewar kan abin da zai kawo ma al'umma musulmi maslaha, kuma ya zamanto dole sai an zauna a cikin saban Allah, kamar irin wannan da za a sa mace ta sa kaya waɗanda suke ba su dace da shari'a ba. Ga NYSC ma, NYSC mace da aurenta za ka ga ta je ta sanya waɗannan kaya, an kira ta tana fareti, wanda abubuwa ne wanda yake ba su dace da addinin musulmi ba, wanda yake dole musulmi ta hanyar tsarin wannan zaman da ake zamantakewa, tunda ba cewa aka yi dole sai mun yi kafirci ba, cewa aka yi kowa yana da ƴancin ya addininsa. To kuma tunda muna da wakilai, lallai haƙƙin wakilanmu ne mu sanar da su wannan nauyi, domin su neman mana ƴancinmu. Kuma wani ya ɗaya daga cikin abubuwa, irin waɗannan suna buƙatar shimfiɗa, marubuta su yi ta rubutu a cikin jaridu sai mutane su sani. Amma mu jaridun ma ba mu da shi, jaridun ma, jaridan ma tamu wadda muke da ita ba ma rubutun a ciki. Gashi an je, gashi ka ga mutane, ka je BUK ka ga ƴan mascom ga su nan tili, amma da wuya ka samu wani wanda yake yana rubutu kullum akan wani abu da zai kare maslahar al'umma, maslahar musulmi, maslahar addinin musulunci. Sai muna zaune karazube, ba abin da muke, sai dai mu ce ai ya kamata malamai ku kaza, ya kamata shugabanni su kaza, ya kamata sarakuna su kaza, kai me kai. Muna gani gashi nan qala rajulani min alladhina yakhafuna an am Allahu alaihima, wanda suka yi mubadara daga cikin wanda Allah ya musu ni'ima, mu zamanto cikin wanda Allah ya musu ni'ima mana a cikin al'umma baki ɗaya, mu yi mubadara, wato mu zamanto mu ne al-mustaqdimun, masu ci gaba, wato masu zamantowa na farko wajen yin abu, ba masu nokewa ba, sai dai mu noke muna cewa wani baya yi, wani bai yi ba, mu kuma in aka zo aka bincike mu sai ga mu ba abin da muke. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku yi jihadi da rayukanku, da dukiyoyinku, da ilminku, da alƙalaminku, au kama qala alaihi salatu wasalam, kamar yadda Ibnul Qayyim ya kawo a cikin Zadul Ma'ad, ya kawo hadisin abu, wato ko Ibnul Qayyim ya ce wannan ya nuna kan cewa kenan da kowane abu da ka mallaka akwai haƙƙin jihadi da zaka iya yi. To irin wannan yana buƙatar aishin kuɗa da irin wannan wayar da kai da magana a cikin kafofin yaɗa labarai, maimakon ka je a dan baka naira 500 kaje kai bambadanci a cikin gidan rediyo, kana yin shaidar zur abinda dan majalisa bai baka ce yayi saboda ya baka naira 500, ko kuma kaje kai suka kai zage-zage kai jafa'i ba da haƙƙi ba, ka ci haƙƙin mutum saboda an baka naira 500 kawai, in ka je kai abin da kai imani da shi, wanda idan kai ranar alƙiyama Allah madaukakin sarki zai baka lada, ka ganshi a cikin mizanin ayyukanka. Kuma yawanci waɗannan abubuwan ma ba sai an bada kuɗi ba, da kanka in ka je kace za ka yi, kana da magana da kake so kai, za a baka dama kai wannan magana. To irin waɗannan suna muna da buƙatar ya zamanto kan cewar kowannen mu ya taka wata rawa wajen abin da zai ciyar da addinin mu gaba. Idan aka yi irin wannan ya zamanto gari ya wato ya rude da wannan maganar, ko ina maganar ake yi, jaridu maganar suke yi, to shine wannan zai sa su kansu ƴan majalisar za su samu ƙarfin gwiwa su fito su yi yaƙi don kare abin da mazaɓansu suke so. Sai su san cewa hakika wannan abu ne wanda yake ko dai su fito su ba da goyon baya, ko kuma al'amarin ya zamanto cewar ba za su sake abin da ba za su sake samun damar komawa ba, kuma wataƙila ai musu kiranye. To saboda haka mu ɗanyi abubuwa, mu rinƙa kula da irin waɗannan abubuwa. Waɗannan abubuwa ne wanda wannan zamanin ya kawo, kuma dole mu tafiya da shi, mu amfani da irin waɗannan canje-canjen na zamani domin taimakon addininmu, domin ƙarfafa addininmu, domin tsare mutuncin addininmu, domin tsare mutuncin al'ummarmu, wanda kowa abin da yake yi kenan. Muna gani yanda waɗanda ba musulmi ba suke yi akan in aka taɓa su kan abu komai ƙanƙantarsa, yanda za ka ga su yi ta hayaniya su ce sama da ƙasa za ta haɗe, su yi menene. Amma mu kuwa sai ka ga ba ruwanmu, abin da yake ya shafe mu ba ruwanmu da mai magana da shi, maslaharmu ne mu ne za mu ci amfaninsa, ko kuma abu ne wanda yake kawar da shi zai shine zai kawo mana da barna mai girma, amma ba ma damuwa, sai dai mu ce to ai ba komai, Allah ya gyara. Wannan ba amsa ba ce, a ce Allah ya gyara ƙwarai da gaske. Ana yin addu'a Allah, mun san Allah shine kadai mai gyarawa, amma mu duba mu gani yanda annabi, yanda alqur'ani yake koyar da mu, ka tashi kai kokari, sannan kai tawakkali. Udkhulu alaihimul baba fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun wa 'ala allahi fatawakkalu. Ku tashi ku tabaka, ku shiga cikin kofar da niyyar yin jihadi, sannan ku dogara ga Allah. Ba kawai ku dogara ga Allah ba, ku ce Allah shine zai muku, ba tare da kun yi naku kokarin ba. Saboda haka mi kokarin mu, kuma Allah madaukakin sarki sai ya ba mu nasara, kuma ya ba mu lada mai yawa. Allah ya mana muwafaka, sallallahu sallama wa baraka ala abdihi wa rasuli nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح تصاب. ومن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون.
الله تعالى yace inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur, haqiqa mu mun saukar da at-taura wanda a cikin ta akwai haske, akwai shari'a da haske. At-taura shine sunan littafin da Allah ya saukar da shi ga annabi Musa, ba kalma ce wadda take ta larabci ba, asali kalma ce ta ibraniya, ta hebru. Larabawa suka dauke ta suka larabtar da ita, ma'anarta a yaren yahudawa a yaren hebru shine shari'a, ma'ana at-taura shari'a. To Allah yace ya saukar da at-taura, wadda a cikin at-taura fiha hudan, akwai shari'a, wa nur, akwai kuma haske. Saboda wato wahayi ne da Allah ya saukar da shi ga annabawa. Muna imani da at-taura, da cewa at-taurar da Allah ya saukar da ita ga annabi Musa wahayi ne, kuma Allah kamar yanda Allah ya ce fiha hudan wa nur, mun gaskata da haka, akwai shari'a a cikin ta, akwai haske. Duk wanda bai gaskata da at-taura ba, da kuma cewa akwai shari'a a cikin ta, wadda ita at-taurar da aka saukar da annabi ga annabi Musa, to wannan ba shi da imani, wannan ya fita daga addinin musulunci, domin ya karyata al-Qur'ani. At-taurar da annabi Musa ya karba daga wajen Allah, shi ya rubuta ta da hannunsa ya raba ma bani Isra'il, wannan at-taura ta bace, ta bace babu ita. Lokacin da mutanen Babylon, wannan tarihi ya tabbatar, kuma wannan yana ɗaya daga cikin mu'jizozin al-Qur'ani, wanda sai yanzu aka gane tarihin Babylon ya tabbatar a cikin tarihin bani Adam. Babylon, lokacin Nebuchadnezzar da suka zo suka ci Qudus da yaki, suka mayar da bani Isra'il bayi, suka ɗauke su suka tafi da su ƙasar Iraq, ƙasar Babylon, suka mayar da su suna bauta a can. A lokacin nan aka rasa at-taura, aka neme ta aka rasa. Saboda haka at-taura littattafai guda biyar ɗin da ke cikinta ta yanzu shine da Genesis, da Exodus, da Leviticus, da Numbers, da Deuteronomy, su wanda ake cema Pentateuch, su guda biyar ɗin nan su ne asalin at-taura ɗin. Amma yanda suke a cikin Bible yanzu ba shi ne wanda aka saukar da shi ga annabi Musa ba, domin inda wanda annabi Musa ya rubuta ne, ya zai rubuta kissar rasuwarsa, amma a cikinta akwai kissar rasuwar annabi Musa, wanda yana cewa ba shi ya rubuta ta ba. Wanda suka zo suka same shi daga baya su suka rubuta, sannan abubuwa da suka faru bayan tafiyar annabi Musa aka rubuta a ciki, wanda suka nuna kan cewa duk wannan ba at-taura bane. Kuma Allah madaukakin sarki, abinda yake ce mana dangane da ahlul kitab shine alam tara ilal ladina utu nasiban minal kitab, baka ga waɗanda aka ba su wani rabo na daga ilimin littafi ba, ba a ba su littafin baki ɗaya ba. Yahudawan da suka zo baya sashi ne na at-taurar da suke da shi, kuma shi yasa Allah yake cewa fa nasu hadhan mimma dhukiru bi, suka manta da kaso mai yawa daga cikin abin da aka yi musu wa'azi da shi, wato abu da yawa da ke cikin at-taura ba su same shi ba, domin lokacin da ta bata Allah ya dauke ta. Daga baya waɗanda suka zo suka rubuta ta, sun rubuta ta tare da, ba tare da kawo gabaki ɗayan abin da ta kunsa ba, tun daga shi Allah ta'ala ya ce nasu hadhan mimma dhukiru bi. To tarihi shi ya tabbatar da wannan. Kuma in kuna so ku je ku karanta tarihin at-taura a cikin littafai na Turawa da suka rubuta, ko da encyclopedia din nan ne na kasar Britania, Encyclopedia Britannica, ku ga tarihin yadda aka rubuta at-taura, da yanda wato daular Babylon yayin da suka ci Yahudawa da yaki, ya zamanto sun salwanta. To amma ita asalin at-taura da Allah ta'ala ya saukar ga annabi Musa, ita wannan at-taura fiha hudan wa nur, Allah ya ce akwai shari'a a cikinta, akwai kuma haske wanda yake haskaka ba mutane ta farkin daidai, kamar yanda Allah ta'ala ya ce walaqad atayna Musa wa Harun al-kitaba wa diya'an wa dhikran lilmuttaqin. Allah ya ce mu haƙiƙa mun ba mu annabi Musa da annabi Harun littafi, wanda yake wannan littafin atayna Musa wa Harun al-furqana, al-furqan ne mai rarrabewa tsakanin gaskiya da ƙarya, wa diya'an kuma wanda yake wato fitila ce mai haskakawa, wa dhikran lilmuttaqin wa'azi kuma ga masu tsoron Allah. To at-taura haske ce, kamar yanda Allah ta'ala ya faɗa, yahkumu bihan nabiyuna, annabawa suna hukunci da ita at-taura, wato dukkan waɗanda annabawan da suka zo na bani Isra'il bayan annabi Musa an umarce su da yin hukunci da at-taura. Dukkan wani annabi bayan annabi Musa an umarce shi da yin hukunci da abin da ke cikin at-taura. shine abinda wannan aya take karantarwa yahkumu bihan nabiyuna alladhina aslamu wadannan annabawa wadanda suka musulunta to yanzu nan a sifanta annabi da cewa ya musulunta ai kamar karanta darajar annabi ne a zahiri ko tunda in dai aka ce annabi ne ai yayi musulunci ya wuce matakin musulunci to amma sai aka kawo sifa ta musulunci akan annabawa a matsayin sifar yabo yanzu ka zo ka ce ma sarki ka ce muna da sarki wanda yake mai hankali ka san da ba dole sarki ya zama mai hankali yanzu ka yabe shi in kai haka saboda abu ne wanda yake saman mai sananne to menene hikimar bayan ko mun san alqur'ani qur'ani balarabe ne balaga mai cikakken balaga mai isa matuƙa wajen gwaninta me hikimar sifanta annabawa da alladhina aslamu a hikimar shine ayi yabo ga musulmi cewa ku musulmi ai annabawan bani isra'il kafin ku su ma musulmi ne har ma an sifanta su da wannan sifa ta musulunci saboda haka ku yi kalubale ga yahudawa annabawan da suka yi hukunci da attaura musulmi ne saboda haka a cikin wannan da aka yi yabo ga annabawa da sifar musulunci yabo ne ga musulmi da musulunci kamar yadda Allah ta'ala ya ambaci annabawa da sifar musulunci Allah ta'ala ya ce dangane da annabi Nuhu fa in tawallaytum fa ma sa'altukum min ajrin fa in tawallaytum faqad ablaghtukum ma ursiltu bi fa in tawallaytum fa ma sa'altukum min ajrin in ajriya illa 'ala Allah wa umirtu an akuna min al-muslimin annabi Musa ya ce annabi Musa ya ce ma mutanansa wa 'ala Allah fatawakkalu in kuntum muslimin ku dogara ga Allah in ku musulmi ne annabi Isa mutanansa suka ce amanna billahi washhad bi anna muslimun mun yi imani da Allah kai shaida cewa mu musulmi ne annabawa da mabiyansu duk cewa suke su musulmi ne annabi Sulaiman da yayin da Allah ya kawo kissarsa da Bilkis tace wa aslamtu ma Sulaiman lillahi rabbil alamin na musulunta tare da Sulaiman ga Allah ubangijin talikai saboda haka wannan sifa ta musulunci arziki ce tun daga shi Allah ya sifantar da annabawa da cewa musulmi ne su to yahkumu bihan nabiyuna annabawa sun yi hukunci da attaura alladhina aslamu annabawan nan waɗanda suke musulmi sun musulunta wal rabbaniyuna haka ar-rabbaniyuna su ma sun yi hukunci da attaura wal ahbaru haka al-ahbar sun yi hukunci da attaura me ake nufi da ar-rabbaniyun wal ahbar ar-rabbaniyun ana nufin malamai masu aiki da ilimin su masu karantar da mutane ilimin su masu tarbiyyar mutane da ilimin su al-murabbun yahkumu bihan nabiyuna alladhina aslamu lilladhina hadu annabawa waɗanda suka musulunta suna hukunci da attaura lilladhina hadu ga yahudawa wato attaura ga yahudawa ce kawai ake hukunci da ita ba ga mutane baki ɗaya ba wanda yake nuna cewa sakon annabi Musa iyakantacce ne ga bani Isra'il bi ketare su zuwa ga waɗansu ba saboda haka larabawa da dabaya suka zo suka zamanto yahudawa shige gani haka zalika baƙaƙen fata ƴan habasha da suka zamanto yahudawa shige gani to domin attaura ana yin hukunci da ita ne lilladhina hadu ga waɗanda suke yahudawa war rabbaniyun haka zalika rabbaniyun ar-rabbaniyun kamar yadda muka ce su ne al-ulama'ul amilun al-muallimuna lin-nasil khair al-murabbuna lin-nas malamai masu aiki da iliminsu masu karantar da mutane iliminsu masu kuma yi ma mutane tarbiya kamar yadda ibnu abbas yace yurabbunan nas bi sigaril ilmi qabla kibarihi suna yi ma mutane tarbiya da kananan abubuwan ilimi kafin manyan wato suna kula da halin mutane ba za su zo su kawo musu abin da yake hankalin su bai kai ba suna da hikima a cikin tarbiya wannan sune ar-rabbaniyun mutane wanda suka hada ilimi da aiki da jagorancin addini a immatul din wal ahbar al ahbar wato manyan malamai masu isa matuƙa wajen ilimin su domin al habr ko al hibr shine shine mufradi na al ahbar ko kace da fathul ha ko bi kasril ha kamar yadda ake cewa ibn abbas habrul umma babban malamin al umma saboda tarin ilimin da yake da shi al-habr wato al-muzayyan wanda aka kawata shi an kira malamai masu cika masu ilimi mai yawa da cewa masu ado, saboda ilimin su ya sanya musu ado. Shi yasa in kaji an yi amfani da wannan kalma ha da ba da ra, tana nufin zina ne, ado. Kamar yadda Abu Musa al-Ash'ari yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam, law alimtu annaka tasma'a ya rasulullah la habbartuhu laka tahbira. Da na san kana sauraron tilawa ta ya rasulullah, ai da na dada kawata shi kawatawa, wato ya ji, saboda Allah ya bashi da Allah ya bashi zakin murya wajen karatun alqur'ani. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce masa, naji ka kana tilawa je da daddare, haƙiƙa an baka zakin murya irin zakin muryar Annabi Dawud. Sai ya ce, ya rasulullah, ai da na san kana sauraron karatun, da na kawata karatun kawatawa, wato fiye da yanda na karanta, a ce da sun cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ne yake ji, wato da yayi zakin muryar fiye da kima. To kaga sai ya ce, la habbartuhu laka tahbira, at-tahbir shine kawatawa. To an kirawo al-ahbar, an kirawo malamai, wato masu kawatawa, saboda ilimi ya kawata su. Domin idan kaga malami wanda Allah ya bashi ilimi, to hakika a cikin hakika shi kansa ado ne, domin ɗabi'ar sa ado ce, maganar sa ado ce, aikin sa ado ne, koyarwar sa ado ne, komai nasa ado ne. Saboda me? Saboda hasken ilimi. To shi yasa aka kirawo su al-ahbar. Kuma shi yasa a cikin wannan al'umma wanda ya fice da cewa shine habrul umma, Abdullahi dan Abbas, albarkacin addu'a da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi masa, yace Allahumma faqihhu fi din wa 'allimhu at-ta'wil. Allah ka bashi zurfin sanin addini, kuma ka sanar da shi fassara al-Qur'ani. Dan haka ake ce masa tarjumanul Qur'an, mai fassara al-Qur'ani. Kuma kamar yanda wanda ya shahara da cewa rabbani ne a cikin wannan al'umma, Sayyidina Ali yana cewa ana rabbani hadhihi al-umma, ni rabbanin wannan al'umman ne, saboda abin da ya tara na ilimi da aiki da shi da tarbiya, dai ma mutane tarbiya. To wannan ya nuna cewa wato hukunci da at-taura bai tsaya akan annabawa ba. Idan annabawa suna nan, malamai da salihan bayi waɗanda suka haɗa ilimi da aiki suna taimaka musu wajen hukunci, domin bani Isra'il ba sa zama babu annabi. Saboda haka ba wai an nuna cewa idan babu annabawa sai malamai su yi hukuncin ba, a'a, annabawan suna nan, amma kuma malamai suna taimaka musu da yin hukunci da at-taura. Kamar yanda a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam, sahabbai suke fatawa a zamaninsa. Masu fatawa a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam, daga cikin sahabbai akwai Sayyidina Abu Bakar, akwai Umar, akwai Sayyidina Ali, akwai Abdullahi ibn Mas'ud, akwai Ubay ibn Ka'ab, akwai Zaid ibn Thabit, akwai Abu Musa al-Ash'ari. Su bakwai din nan su ne suka zamanto sanannu wajen yin fatawa. Kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura Sayyidina Ali Yaman domin ya zamanto alƙali. A zamanin yana nan, ya zamanto alƙali, ya zamanto yayi hukunci tare da cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana nan. Saboda haka wannan ba abu ne wanda yake bako ba a cikin addinan da Allah ta'ala ya saukar, cewa malamai suna yin hukunci koda ku annabawa suna nan. Kamar Sayyidina Abu Bakar, wata ran wani mutum yayi mafarki, yazo ya gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar ya ce, ya rasulullah, ba ni izini in fassara. Yace fassara. Ya fassara masa, yace kai daidai a wani wajen, kai kuskure a wani wajen. Yace to dan Allah ka gaya min inda ne kuskuren. Yace kada ka rantse min, kada ka yi min magiya ko bazan gaya maka ba, domin ba ilimi bane wanda yake na halal da haram, da yake wajibi sai an sanar. Saboda haka sai bai gaya masa ba, amma kaga yayi da izinin sa. Saboda haka waɗannan malamai na Yahudawa suna yin hukunci da at-taura akan ga Yahudawa da izinin annabawan Allah jalla wa ala, wanda a cikin wannan akwai ɗaukaka darajar ilimi da malamai, akwai ɗaukaka darajar su, cewa tare da samuwar annabawan Allah waɗanda ake musu wahayi, amma Allah ta'ala ya yi musu izini da su yi hukunci da littafin Allah akan wato al'umar da Allah ta'ala ya saukar musu da addini. Wannan ni'ima ce ga bani Isra'il, wadda kuma take nuna mu kan mu halin wannan al'umma ta musulmi, domin kamar yanda Allah ta'ala ya aiko musu da at-taura, Allah ya aiko mana da al-Qur'ani, kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam yake hukunci da shi. Kuma Allah ya sa daga cikin al'umar Annabi sallallahu alaihi wasallam masu hukunci, masu ilimi, ya tsayar da su domin su yi hukunci da littafin Allah. Ya hakumu bihan nabiyuna alladhina aslamu lilladhina hadu war rabbaniyuna wal ahbaru bimastuhfizu min kitabillah, suna yin wannan hukuncin bimastuhfizu min kitabillah, ai bimastudiu min kitabillah, da abinda aka ba su ajiyarsa na littafin Allah, wato ilimin da suka da shi na littafin Allah amana ce Allah ya ba su tsare shi, wato Allah ya ba su ilimin littafi su tsare shi su hukunci da shi, kuma ya da yace su tsare shi wannan ya daukan ma'ana guda biyu. Ma'anar farko su masa ingantacciyar fahimta, su masa ingantacciyar fahimta, kada su karkatar da ma'anarsa bayan ga inda Allah ta'ala ya ajiye ma'anarsa, kamar yanda ƴan baya suka zo suke yi. Ar-rabbaniyuna wal ahbar su ba haka suka kasance suna yi ba, kuma a cikin wannan akwai ta'aridi ga waɗanda suke wannan zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam da suke canza fasara Al-Qur'ani da kan cewa ai ba su tsare amanar da ajiyar da Allah ya ba su ba, kamar yanda ar-rabbaniyuna wal ahbar suka tsare. Saboda haka su rabbaniyun bane, su ba ahbar bane, ko da malaman su da suke cikin su sun ce su rabbaniyuna ne, su ahbaru ne, to su ba haka bane, tunda ar-rabbaniyuna wal ahbar din da Allah da suke zamani da annabawan Allah na bani Isra'il sun kasance masu tsare wannan amala, shi shine fa'idar ambatan bi mastuhfizu min kitabillah, wato su tsare ingantacciyar fahimta ta littafin Allah, sannan na biyu su tsare shi daga a canza shi, kada a baddala shi, kada a musanya shi, kada a kashe, kada a toshe wata, kada wato a binne wata ayar, kada kuma a dauko abin da ba shi ba a zo a sashi. An tambayi Al-Qadi Abubakar ibn al-Arabi al-Maliki cewa menene hikimar da at-taura Allah ya bada iko aka canza ta aka musanya ta haka zalika injila, tun daga shi Allah ya tabbatar da kan cewa an sanya an canza ta, an karkatar da ma'anarta, an musanya ta. Amma kuma Al-Qur'ani ba ya masa haka ba, Al-Qur'ani ba a canza shi ba, tunda Allah ta'ala ya ce la yatihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfi, ƙarya ba za ta zai ke masa ba ta gabansa wala ta bayansa. To me hikimar bayan duk daga wajen Allah suke? Shine Al-Qadi Abubakar ibn al-Arabi yace at-taura saboda Allah ta'ala ya bayar da ajiyar ta ne ga al-rabbaniyuna wal ahbar, yace bimastuhfizu min kitabillah, da abinda aka ba su ajiya na littafin Allah. Shi ko Al-Qur'ani shi Allah shine yace inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun, mu muka saukar da Al-Qur'ani kuma mu za mu tsare shi, shi yace shi zai tsare shi jalla wa ala. Amma at-taura ku sai yace malamai ku je ku tsare littafin nan, abinda Allah yace shi zai da kansa, ina za ka hada shi da abinda wani mutum zai yi, komai girman sa. To wannan yana ɗaya daga cikin wato abinda ya abin alamomi dalilai da hujjojin cewa addinin musulunci shine addinin ƙarshen zamani, ba za a canza shi ba. Kaga addinin da yake ba na ƙarshen zamani ba sai aka canza shi. Yanzu in kana so kai addinin Yahudanci kamar yanda Allah ya saukar da shi ga Annabi Musa, ba zai yiwu ba, ba zai yiwu ba, dan ba za ka same shi ba, babu shi, an canza shi. Amma addinin musulunci Al-Qur'ani na nan, bayan Al-Qur'anin sunna na nan, sunna na nan, Allah ya tsare ta. Duk da yake ba shi a tsarewar sunna wannan bai hana, ba yana nufin kan cewa ba za a yi ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya ba, amma duk hadisin da aka yi ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya an san shi, duk wani hadisi da aka yi ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya an san shi. Ku faɗi wannan, kada ku yi wani, kada ku yi shakka, kada ku ji wani gizau, duk wani hadisi da aka yi ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya an san shi, ko malamai sun tara shi tun shekara 900 da suka wuce, tun shekara kai ba ma 900 ba, domin tun Al-Uqayli wanda ya mutu shekara 353 bayan hijira, da Ibn Adi mai kamil wanda ya mutu shekara 390, tun a lokacin suka soma tattara hadisai waɗanda aka kuskure wajen riwayar su, aka dangana su ga Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ba su inganta ba. Saboda haka duk wani hadisi da yake yawo wanda ba Annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya faɗa ba an san shi, kuma kamar yanda duk wani hadisi wanda yake ingantacce shi ma yana nan an kiyaye shi, sai dai akan yi sabani, waɗansu ce ya inganta, waɗansu ce bai inganta ba. Amma wannan ba wai yana nufin ba a san gaskiya ba a kai, gaskiya ɗaya ce, kuma in ka samu malamai masana za su gaya maka cewa wannan hadisin ya inganta ko wannan hadisin bai inganta ba, kuma duk wanda ya shiga cikin fannin wannan ilimi zai san cewa haka ne. To wannan yana ɗaya daga cikin alamomi da suke nuna cewa addinin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine addinin ƙarshen zamani, wanda kuma shine addinin da za a bauta ma Allah da shi har Allah ya nadi kasarsa. Domin koyaushe kake neman ingantacciyar shari'a da Allah ya saukar, zaka samu alqur'ani, zaka samu ingantacciyar koyarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ka bita. To amma dangane da sauran addinan abun ba haka yake ba. To gashi nan dai Allah ta'ala ya ce bi mastuhfizu min kitabillahi, da abinda aka basu sai abinda aka basu ajiya sanan littafin Allah, wa kanu alaihi shuhada, kuma sun kasance masu shaida ne akan littafin Allah, su waɗannan al-ahbar war rabbaniyyun, masu shaida ne akan abin da ya kunsa. A cikin wannan akwai shi ma jirwaye da kamar wanka ga Yahudawan da suka zo suke musu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, suke neman su dauke shi akan ya bi son ransu ya canza hukuncin Allah kamar yadda suka canza hukuncin Allah. Su ba su canza hukuncin Allah ba, bal sun tsare hukuncin Allah, shine wa kanu alaihi shuhada, su masu shaida ne akan littafin Allah din. Alaihi ad-damir ya'udu ila kitabillah, sun kasance masu shaida ne akan littafin Allah da abin da ke cikin sa, cewa da shi suke hukunci kuma gaskiya ne daga Allah. To sai Allah ya ce fala takhshawun nasa wakhshawni, dan haka ya ku Yahudawa na wannan zamani wanda ake muku wannan wa'azi, da kuma ku ma kanku musulmi da kuke da ake karanta muku wannan alqur'ani, fala takhshawun nas, kada ku ji tsoron mutane wajen ku canza hukuncin Allah domin ku sanya mutane su yarda da ku, ku canza dokar Allah domin ku bi son ran mutane, kada ku ji tsoron mutane wajen wannan. Wa shauni, ku ji tsoro na, inji Allah. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, duk wanda bai hukunci da abin da Allah ya saukar ba, to waɗannan su ne ainihin kafirai, shine ma'anar na. ولا تشتروا بآياتي ثمنا جزاك الله خيرا ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا, kada ku musanya wani dan amfani dan kankani na duniya, bi ayati maimakon ayoyina, wato ku karbi abun duniya wanda abun duniya ya hada dukiya da za a bayar, ya hada alfarma da za a bayar, ya hada matsayi da za ku samu wajen wanda kuke musu abin da suke so. kada ku musanya amfanin duniya dan kankani da ayoyina, shine wato mutun ya canza addinin Allah domin mutane su yarda da shi, ya canza hukuncin Allah domin mutane su yarda da shi. Ya san abin da yake yi bata ne, amma saboda mutane sun bashi mukami, sun bashi shugabanci, sun girmama shi, suna durkusawa a gaban sa, suna tumasanci a gaban sa da sunan addini, sun kira shi waliyin Allah. Ya san kuma abin da yake yi ba daidai bane, amma ya yarda da haka. Allah ya ce kada ku yi haka. Wannan wa'azi ne da Allah ta'ala yake ma masu ilimi, waɗanda su ne aka basu ajiyar littafin Allah, domin wannan masifar da wannan bala'in akan su yake. Kamar yadda wani malamin mu yake cewa shi illar sha'anin karatu, sha'anin ilimi, idan kana amfani da ilimi, mutane na sauraron ka, tun kana yi don Allah sai ka zo ka rinka yi don mutane, kada su tarwatse su kyale ka. Idan ka ga kan cewa abinda za ka faɗa mutane za su bazama, za su ce yau kun ji abinda ko malam ma yake cewa, ashe ma al'amarin ya zamanto haka. Musamman wannan zamanin namu da sha'anin siyasa ya zamanto cewar ta zamanto rigar da ake raba gari da ita, ta raba garin addini. Ran da ka ga wahan cewa akan siyasa wani bai maka ba, sai ga an soma cewa ashe ma malum ma ashe ma kaza ne, ashe ma kaza ne, shikenan shi kuma sai ya take gaskiya domin mutane su yarda da shi, domin kada jama'ar ta watse. Bai san ku cewa ai ba shine ya taro jama'ar ba, ba iya magana sa bace ta tara masa jama'ar, Allah ne. Kuma idan ya dauki lokaci ɗaya sai ya dauke ta, ya gani kan cewa in dan Allah yake yi ya ci gaba, ko ku dan mutanen yake, to yanzu babu mutanen ya daina kenan. Saboda haka ya kafa ma kansa hujja a wajen Allah jalla wa ala. To duk wani ya cikin wala tashtaru bi ayati thamanan qalila, duk irin waɗannan abubuwan da ake gani ba wai kawai dukiya ba, hatta wato alfarma da mukami da ɗaukaka a cikin mutane, duk suna daga cikin thamanan qalila, domin duk na duniya ne. Abinda ku yake wajen lahira yafi. To Allah ya ce kada ku musanya wato amfani dan kankani da ayoyina. Ayoyin Allah sun fi komai alfarma, kuma sun fi kai ma mutum mataki da ya fi komai ɗaukaka. Inna Allah yarfa'u bihadhal kitabi aqwama, wayad'u bihi akhari, da wannan alqur'anin Allah yana daukaka mutane wadansu mutanen kuma ya kaskantar da su saboda alqur'ani. In dai mutun ya rike ayoyin Allah ya rike alqur'ani, Allah madaukakin sarki zai tabbatar masa da daukaka. Daukakan nan kuma a lahira ce, wadansu Allah ya hada musu daukaka a duniya da daukaka a lahira. Wadansu Allah madaukakin sarki ya jarabce su a duniya da humul, ba wanda ya san da su, babu daukaka. Kamar Abu Dhar Al-Ghifari, ba wanda ya san da shi. Lokacin da ya mutu, Abdullahi ibn Mas'ud da bawansa su ne suka zo suka same shi, suka yi masa wanka. Da Abdullahi ibn Mas'ud da bawansa da matar Abu Dhar, su uku suka yi masa sallah. Bayan kuma ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce doran kasa bai taba daukan wanda yafi kowa gaskiya ba irin Abu Dhar, amma ya mutu ba wanda ya san da shi. Kuma babban waliyin Allah kamar sa, amma ba wanda ya san da shi. Amma Allah ya tanadar masa daraja mai daukaka a lahira. Wadansu kuma Allah ya hada musu din anan duniya, kamar Abdullahi dan Abbas, Allah ya bashi daukaka a duniya kuma ya bashi daukaka a lahira. Saboda haka al'amarin na Allah ne mutum ya zamanto shi dai ya jawu ga Allah duk inda Allah ya ja shi, ya yadda hukuncin Allah ya zamanto mai sallama ma Allah madaukakin sarki. To wannan ita ce nasiha da Allah yake mana, wala tashru bi ayati thamanan qalila. Sannan Allah ya ce wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun. Duk wanda bai hukunci da abinda Allah ya saukar ba, to waɗannan su ne kafirai. Waɗanda wato ga hukuncin Allah suka ajiye hukuncin Allah, suka ɗauko wani hukunci daban suka yi, to waɗannan su ne kafirai. Shi ne zahirin abinda ayat take faɗa. Mu gama tukuna wannan ismin, sannan za mu dawo magana akan wannan. Sannan Allah ta'ala ya ce wa katabna alaihim fiha, mu kuma muka wajabta gare su, su bani Isra'il, fiha a cikin at-taura, annan nafsa bin nafs, cewa rai idan ta kashe rai ana kashe ta saboda ta kashe wannan ran. Wato sawa'un namiji ne ya kashe namiji, ko namiji ne ya kashe mace, ko mace ce ta kashe namiji, daidai suke wajen kisasi, daidai suke wajen kisasi. Wannan shine shari'ar at-taura. Wa katabna alaihim fiha, wato shari'ar su kenan. Kuma ko yanzu idan ka karanta sifrul adad, numbers, za ka ga irin waɗannan dokoki, nafsu bin nafsu din nan, yanda Allah ta'ala ya ambace ta. Wannan yana ɗaya daga cikin abin da har yanzu yana nan a cikin at-taura. In ka karanta ta yanzu old testament za ka ga a cikin numbers, anna nafsa bin nafsi wal aina bil ain, ido wanda ya cire idan wani za a yi masa kisasi da cire idansa. Wal udhuna bil udh wal anfa bil anf, hanci wanda ya tumbuke ma wani hanci, ya wato ya yanke masa hanci, ya zamanto babu hancin, ya mai da shi wato tamkar kuturu, shi ma haka za a yanke nasa hanci. Wal udhuna bil udhun, wanda ya yanke ma mutum kunne daya, a yanke masa kunne daya. In ya yanke kunnuwa guda biyu, a yanke kunnuwan nan guda biyu. Wassinna bisin, haƙori wanda ya cire ma wani haƙori, shi ma a cire masa nasa haƙorin. Idan haƙorin gaba ne, a cire haƙorin gaba. In fiƙa ce, a cire fiƙa. Idan turmi ne, a cire turmi. In duk haƙoran ne gabaki ɗaya, shi ma duk haka za a cire masa haƙoran gabaki ɗaya. Wal juruha qisas, rauni kuma a yi ƙisasi a kansu. Ka yi ma mutum rauni a ka, a yi maka rauni a ka. Idan dai raunin bai kai abin da zai kai ga halaka ba, shi ne rauni wanda yake sa wato har aka ga wato aka fasa aljumjuma, shi ne wato ƙoƙon kai. To wannan ƙoƙon kai ba zai yiwu a ce za a yi ƙisasi a kansa ba, domin idan aka yi rai zai halinsa. Shi kuma ya zama tukan cewa rai bai halinsa ba, gashi yana da sauran rai, amma watakila ya riga ya zautu. Amma idan dai rauni ne ko a ka ko a jiki, gwargwadon wannan raunin haka za a zo a kira at-tabibu shar'i, likitan shari'a ya zo ya gwada daidai gwargwadon wannan raunin a rama ma mutum. Wannan hukunci mu ma ya zo a cikin shari'ar mu. Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumul qisasu fil qatla al hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal untha bil untha. Kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayanin hadisai na qisasi, kamar Rubai bint Mu'awwid ta tumbuke ma wata haƙoranta, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kitabullahil qisas, hukuncin Allah shine ayi qisasi. Anas ibn Nadhr, Anas ibn Nadhr sahabin nan da yayi shahada a lokacin yakin Uhud, yace ya rasulullah atuksar thaniyata Rubai, yanzu haƙorin Rubai za a wato karya shi, za a yi kamar yadda ta karya? yace kitabullahi alqisas ya Anas, hukuncin Allah ne shine qisas. Yace wallahi la tuksar ruba'iyatuha, ruba'iya ne ashe ba tanaya ba, shine hakuran gaba. Yace wallahi Allah ba zai bari ai haka ba, wannan shine al-iqsam ala Allah, wato nayi ma Allah magiya kada ka bari Allah ai wannan. Kawai ana cikin haka sai ƴan uwan Rubai suka zo suka ce a biya su diya, sun hakura. Domin idan wato in akai rauni da gangan kisasi ne, sai dai idan mutanen sun hakura sun ce a basu diya, to sai a basu diya. Amma hukuncin Allah shine kisasi. Idan ku bisa kuskure ne sai ai diya, amma da gangan kai ma mutun rauni ko ka kashe shi, to wannan kisasi ne, sai kai ma aka kashe ka. To ita da gangan ta cire mata hakuri, saboda haka aka ce za a yi kisasi. Shi kuma Anas ibn Nadar yaga kan cewa ƴar uwarsa kanwarsa ya zamanto a mayar mata da wawulo, ya za a yi haka? Yaje ya nemi ceto wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace babu wannan shafa'a, domin hukuncin Allah ne adalci. Ba wanda ya fi tsaye da adalci irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ba a bashi rashawa, ba a kai masa gaisuwa ya canza hukuncin Allah, baya wannan. Saboda haka me ya rage masa? Sai ya fuskanci Allah, ce to tunda abin haka ne, bari in gaya ma min shi baki daya. Sai ya yi iqsam ya ce wallahi ba za a yi mata ba. Allah wato kai Allah wato Allah ka cika min wannan rantsuwar tawa, ka zamanto kayi min nagarta a cikinta. Sai Allah tunda zukatan bayi a hannunsa suke, sai ya juya zukatan ƴan uwan Rubai suka ce a zo a biya diya. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna lillahi ibadan man law aqsama ala Allah la abarra. Allah yana da waɗansu bayi wanda idan suka yi ma Allah magiya akan abu, Allah sai ya biya masa wannan bukata ta sa. Wanda ya nuna cewa Anas ibn Nadar yana daga cikin wannan, da yace ma Allah kada ka bari ai haka, Allah bai bari an yi haka ba. To amma wannan hukunci, saboda haka mu ma yana cikin shari'ar mu, kamar yanda yake cikin shari'ar Bani Isra'il. والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له wanda dai yayi yafiya shine ma'anar sadaka din, wanda yayi yafiya da wannan kisasin yace ya yafi, fa huwa kafaratul la, to wannan kafara ne a gare shi. Me ma'anar kafara? Kafara shine ai yafiya ga zanubansa, wato Allah zai tsarkake shi, Allah zai tsarkake shi ya yafi masa wadansu zanubansa. Idan kuma ya zamanto kan cewa bashi da zanuban, waye ku bashi da zanubai? In ba shi da zanuban sai a ɗaukaka masa darajarsa. Ma'ana kenan, idan mutum ya yi afuwa a kan haƙƙi nasa, to wannan afuwar Allah maɗaukakin sarki zai yafe masa zanubansa a maimakonta. Kuma shi ne Allah, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa bawa bai taɓa ƙaruwa da wani abu ba sanadiyar afuwa da ya yi ma ɗan uwansa bawa face izza. Sau da yawa muna ɗaukan kan cewa yin afuwa ɗin nan tana sa a raina mutum. Yau ai maka ka kyale, yau ai maka ka ce a baka hakuri ka ce to shikenan, gobe ma ai maka ka ce to shikenan. To in kana haka, sai a tattaka ka a maida kai juji, haka shaydan yake gaya mana. To amma Annabi sallallahu alaihi wasallam ce mana yake yi bawa bai baya samun karin wani abu sanadiyar afuwa da yake yi face izza, a maida kai jujin, amma ka gani Allah zai baka izza, Allah zai baka daukaka, kuma za ka gani Allah zai kawo aya wani lokaci ya nuna wannan izzar da ya baka, in dai kana yi dan Allah. Akwai wanda zai yi dan tsoro, akwai wanda zai yi dan ba zai iya ba, dan ba yadda zai yi, an bi ƙarfinsa, mai ƙarfi sai Allah ya isa. Akwai kuma wanda zai yi dan Allah, yana da ikon ya rama, amma ya ce ya yafe saboda Allah. Shi ta haga aka kawo kalmar wa man tasaddaqa bihi, wanda ya yi sadaka da shi, don a nuna wanda ya yi da niyyar ibada. Domin at-tasadduq ibada ne, sadaka an yi istiqaqin sadaka daga at-tasdiq ne, gaskatawa, wato wanda ya yi yana mai imani. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce was-sadaqatu burhan, sadaka hujja ce akan gaskiyar imaninka. Wanda ya yafe haƙƙi da za a yi masa na kisasi ko na diya, ya ce ya yafe ma wanda suka yi wannan, to fa huwa kafaratun lah, wanda ya nuna kan cewar kenan wanda ya yi da niyyar ibada. Sannan Allah ya ce wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humu zalimu, wanda duk bai hukunci da abinda Allah ya saukar ba, to waɗannan su ne azzalumai. Nan Allah ya ce azzalumai, a can ayar Allah ta'ala ya ce kafirai. Za mu gani idan aya ta ƙarshe mun karanta ta, za mu ga tafsili na yanda me hikimar wannan bambantawa tsakanin kafirci da zalunci da fasikanci
وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون
Allah ya ce waqafaina ala atharihim muka biyar waqafaina ala atharihim bi Isa ibn Maryam muka biyar da annabi Isa a gurbin su wato a gurbin waɗannan annabawa alladina aslamu warrabbaniyuna wal ahbaru masu hukunci da at-taura Allah ya ce sai muka biyar da annabi Isa ya biyo gurbin su bayan su domin annabi Isa shine karshen annabin bani Isra'il shine karshen annabi da Allah ta'ala ya aika ga bani Isra'il domin daga shine sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da nassin alqur'a da nassin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ana aula bi Isa ibn Maryam laysa baini wa bainahu nabi ni nafi kowa cancanta da annabi Isa dan Maryam babu annabi tsakanina da shi saboda haka annabi Isa shine cikamakin annabawan bani Isra'ila Allah ya ce muka biyar da annabi Isa bayan waɗannan annabawa masu hukunci da at-taura musaddiqan lima baina yadayhi min at-taurat yana mai gaskatawa ga abin da ya riga ya wuce gaban sa na at-taura domin ya zo ne ya yi hukunci da at-taura kamar yadda za ka gani a cikin anajil ana ta fada annabi Isa ya ce shi ba ya zo ne ya canza ba ya zo ne ya cika saboda haka da at-taura yake hukunci mai gaskatawa ne ga abin da ya gabace shi na at-taura wa atainahul injil muka bashi al-injil shine sunan littafin da Allah ya masa wahayi da shi littafin da Allah ya saukar ga annabi Isa sunansa al-injil ita ma wannan kalma ce an yi sabani mai asalinta an ce kalma ce asali ta Greek wadansu sun ce asali kalma ce ta Rome wadansu suka ce asali kalma ce ta Aramaic ta wato Syriania shine yaran da annabi Isa ya rinka magana da shi domin annabi Isa ba Hebrew ba Ibraniya ya rinka magana da shi ba yayi rinka magana ne da harshen Syria wato Syriania mutanen da suke cikin wajen Syria anan wajen a lokacin su ne suka mamaye Baitul Maqdis da yaran su annabi Isa yayi magana saboda haka ana cewa ma'anarsa asali kalma ce wadda take ta daya daga cikin waɗannan yarurrukan haka zalika bisa wannan sai aka yi sabani kan meye ma'anarsa waɗansu suka ce ma'anarsa al-kalamul fasih magana wadda take mai fasaha waɗansu kuma suka ce abinda ake tilawarsa kuma la'alla abinda zai karfafa wannan shine sifar al'umar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yazo a hadisin Abdullahi ibn Amr ibn al-As da yace anajiluhum fi sudurihim anajil dinsu suna cikin kirzansu wato abinda suke littafin da suke tilawarsa wannan yana karfafa wannan ma'ana cewa ma'anar al-injil ay al-kitabul matlu littafin da ake tilawarsa to ala ayi halin wannan shaida ne daga Allah cewa ya saukar da injila ga annabi Isa fihi hudan wa nur a cikin injila akwai shari'a wa nur akwai haske shi ma wannan tabbatar da shari'a ne a cikin injilar da Allah ya ba mu annabi Isa amma ita ce injilar da muke da ita yanzu wannan ba ita bace qat'an domin sun canza kuma su ma Allah ya ce fanasu hazzan mimma zukiru bi sun manta rabo mai girma daga abin da aka yi musu wa'azi da shi da yawa daga abin da annabi Isa ya kawo baya cikin injila din kwata kwata kuma wanda baya shine bai fada ba sun zo sun sanya shi wa mau'izatan lil muttaqin kuma wa'azi ne ga masu tsoron Allah domin shi injila ya kunshi maganga al-mau'iza abinda ake nufi da al-mau'iza shine al-kalamul layyin alladhi yulinu al-qalb wa yab'athu ila ta'a shine magana wadda take mai taushi wadda take tausasa zuciya mai zaburarwa ya zuwa ga da'a wadda za ta sa jikinka yayi la'asar wadda za ta sa imani ya karfafa a cikin zikin mutum shine ma'anar wa'azi to injila cike take da irin wannan wa'azi wato littafi ne na tarbiya littafi ne wanda yake akwai wa'azin da zai zaburar da mutum ya zuwa ga da'a amma gawa ga masu tsoron Allah kamar yadda aka ce ma alqur'ani hudan lil muttaqin to injila ma wa'azi ce da haske da shari'a lil muttaqin ga masu tsoron Allah wal yahkum ahlul injili bima anzalallahu fi Allah ya ce muka ce ma ahlul injil, muka ce ahlul injili, ma'abuta injil, wanda aka saukar musu da linjila su yi hukunci bima anzalallahu fihi, da abinda Allah ya saukar a cikinsa. Wa man lam yahkum bima anzalallah, wanda bai hukunci da abinda Allah ya saukar ba, fa ulaika humul fasiqun, waɗannan su ne fasikai. To wannan ayar kaga Allah yana cewa wal yahkum ahlul injili, ahlul injili su hukunci da linjila. To waɗansu nasara masu karanta alqur'ani sai suka ce to kun gani dan me za ku ce musulunta, Allah ya ce mai hukunci da linjila, gashi Allah ya ce wal yahkum ahlul injili bima anzalallahu fi. Allah bai ce mu ba alqur'ani ba, cewa yi wal yahkum ahlul injili, ahlul injili su hukunci da linjila. Wannan yana ɗaya daga cikin wato wato wajadalu bil batil liyudhidhu bihi alhaq, suna mujadala da ƙarya dan su toshe gaskiya. Allah da ya ce wal yahkum ahlul injili, ai akwai taqdir, wa qulna lahum, wa qulna wal yahkum ahlul injil, dan ana bada qissar wa qaffaina ni su ahlul injil wanda aka biyo, wato su yahudawa wanda aka biyo annabi, aka Allah ya zo da annabi Isa bayan annabawansu sun wuce, ya bashi linjila, sai kuma yace ma waɗanda suka aka saukar da injilan nan akan su a harshen annabi Isa su yi hukunci da linjila, da abinda Allah ya saukar a cikin injila. Tare ma kuma da cewa wannan ayar ƙira'a ce, wannan akwai wata ƙira'ar daban, ita ce ƙira'ar Hamza bi kasrin lam. Wannan ƙira'ar kun ga bi sukun ne, wal yahkum, wannan lam din da aka yi masa ɗauri lamul amri ne, na umarni. To a ɗaya ƙira'ar, ƙira'ar Hamza da Kisra aka yi wal yahkuma ahlul kitabi wa ahlul injili bima anzalallahu fi, domin wato mun saukar da muka ba mu annabi Isa injila wanda yake a cikinsa akwai shari'a da haske da wa'azi ga masu tsoron Allah, wal yahkuma, kuma domin ahlul injili su hukunci da abinda Allah ya saukar a cikinsa. Atufi ne akan wa mau'izatan lil muttaqin wal yahkum, domin ahlul injil su hukunci da abinda aka saukar, waɗanda aka saukar da linjila akan su. Amma al'ummar da ta zo bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ai su ba ahlul injili bane, su ummatu da'awa ne, tunda annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-umma yahudiyha aw nasraniyha thumma la yu'minu bi illa dakhala an-nar, ba wanda zai ji sha'anina a cikin wannan al'umma, ita ce ummatul ijaba, wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya same su, ko kuma wanda labarin annabi sallallahu alaihi wasallam ya riske shi har Allah ya nada kasa, ko ba yahudi ko ba nasari, sannan ya ki imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, face Allah ya wajabta masa wuta. Saboda haka abinda ake nufi da wal yahkum ahlul injil a mawaccen qira'at ta lamul amr shine ahlul injili da aka saukar musu da linjila su hukunci da abinda Allah ta'ala ya saukar. Wannan hukunci wato bayani ne kan cewa Allah ai ya ce ma mabiya annabi Isa su hukunci da littafin Allah, domin shine shahid din anan cewa dukkan mabiya addinai din nan Allah ya saukar da littafi a gare su dan su hukunci da shi. Yahudawa Allah ya ce inna anzalna at-taura, su nasara Allah ya ce wa ati wal yahkum ahlul injili bima anzalallahu fi, musulmi kuma ga hukuncin su zai zo a bayan wannan ayar. To ya menene bambancin tsakanin waɗannan kalmomi guda uku, fa ulaika humul kafirun, fa ulaika humul fasiqun, fa ulaika humul zalimun, fa ulaika humul fasiqun, waɗanda ba su duk gashi an ce wanda bai hukunci da abinda Allah ya saukar ba, waɗannan su ne kafirai, waɗannan su ne azzalimai, waɗannan su ne fasikai, tare da cewa kafirci fasikanci ne, zalunci fasikanci ne, kafirci zalunci ne, ko ba haka ba? Dukkan nau'in kafirci zalunci ne, kamar yadda dukkan nau'in kafirci fasikanci ne. Don me ma'anar fasikanci? Fita daga da'ar Allah, fita daga da'ar Allah, kana fita daga da'ar Allah da sabo ko da kafirci. Zalunci shine hana mai haƙƙi haƙƙinsa, in ka hana haƙƙin Allah ta kaƙi masa bauta ta kafir da kafirci, kai azzalim, kai zalunci. Shi yasa Allah ta'ala ya ce wal kafiruna humu zalimun, kafirai su ne azzalimai, shine har wanda daga cikin tabi yake cewa da Allah ya ce wal zalimuna humul kafirun, da mun shiga uku, amma sai aka ce wal kafiruna humu zalimun, kafirai su ne azzalimai, wala yan akis, ba azzalimai su ne kafirai ba, in ka ce kowane azzalimi kafiri ne, ka ce duk wanda ya zalunci ya hana Allah haƙƙinsa ko da da sabo ne ƙarami, to ya zama kafiri kenan. Wannan ƴan khawarij kenan, khawarijawa kenan. to saboda haka wanda bai hukunci da abinda Allah ya saukar ba kafiri ne ta fuskar cewar a nan wajen malamai sai suka ce wannan ayar akan ahlul kitab ne akan abinda suka kasance suna yi kamar yanda yahudawa suka canza hukuncin Allah maimakon su rajimu suka zo suka rinka sanya gawayi da sauransu kun ga sun musan ba su hukunci da abinda Allah ya saukar ba to wannan kafirci ne dan sun kirkira ma Allah ƙarya kira ma Allah ƙarya ko kafirci ne haka dalika yayin da aka saukar musu da kisasi ba su hukunci da abinda Allah ta'ala ya saukar ba na yin kisasi da daidaitawa da idan mutum yayi zina in wato na kasa ne ai masa hukunci da ake ma wanda yake mai babba a cikin al'umma kun ga an ba ai wannan ba an yi zalunci saboda haka wanda ba su hukunci da abinda Allah ya saukar ba wannan azzalimai ne haka zalika yayin da ga abinda Allah ya ce mutane ba su hukunci da shi ba suka je zuwa ga wani abu daban da kowane dalili ne sun fita daga da'ar Allah sun zama tofa su kai to dan suka ce wannan akan ahlul kitabi ne amma malamai sun yi inkarin wannan suka ce a'a kamar yadda Hudhaifa yace yace kun ji dadin ku a ce dukkan dadi na ku ne dukkan daci na su ne bani Isra'il wato dukkan daci na su ne ku kuma dukkan dadi na ku ne ku musulmi a dadin ku wato a ce duk wannan akan bani Isra'il ne ku babu ku yace hakku ma to saboda haka idan mutum bai hukunci da abinda Allah ya saukar ba mutlakan ya zama to kafiri yaushe zai zama to kafiri yaushe zai zama to azzalimi yaushe zai zama to fasiki to shine malamai suka yi tafsiri Ibn Abbas an ruwaito daga wajen sa yace wannan kafircin da ake nufi ba kafirci ne mai fitar da mutum daga milla ba haka zalika zalunci ba shine zalunci wanda yake zalunci shirka ba haka zalika fasikanci ba shine fasikanci wanda yake fasikancin kafirci ba to me ake nufi suka ce wannan kufrun duna kufur kafirci da bai kai kafirci din ba to amma abin da yake yafi bayyana wannan ma'ana banda magana Abdullahi ibn Abbas shine tafsirin da wadansu malamai suke cewar wanda ya hukunci ba da abin da Allah ya saukar ba yana mai fifita wannan abin kan abin da Allah ya saukar bayan ya san cewa wannan shine hukuncin Allah amma ya zabi hukunci da ba na Allah ba yace shine yafi adalci shine yafi daidai shine yafi dacewa saboda haka yayi inkarin hukuncin Allah kenan to wannan kafiri ne wanda kuma yayi hukunci ya bar hukuncin Allah akan qadiyya da take da haƙi na wani ya ki yin hukuncin Allah ya zalunci wani tare da itikadin cewa wannan abin da yayi ba daidai bane tare da yadda da cewa wannan shine hukuncin Allah ya yadda da shi ba bai yadda da shi ba amma saboda bin san rai ko saboda an bashi rashawa yayi hukunci ya hana mai haƙi haƙinsa to wannan azzalimi ne wanda kuma yayi hukunci ba tare da ya wani hana mai wani haƙi haƙinsa ba amma dai ga hukuncin Allah sai ya kauda hukuncin bai yi hukunci da abinda Allah ya saukar ba ya zamanto ya saba wannan ya fita daga cikin da'ar Allah ya zamanto fasiki to akan wannan waɗansu malamai akwai qadiyya wacce take muhimmiya wanda Sheikh Imam Rashid Rida a cikin tafsirin sa Al-Manar ya tsawaita magana akan ta shine lokacin da Turawa suka je Ingila da suka je India an san India kasar musulmi ce sun kafa kotuna na common law suka dauki alƙalai suka sa su akan waɗannan kotuna za su yi hukunci ba da shari'ar Allah ba ita kan da shari'a aka canza ta ta koma penal code aka cancanza waɗansu daga cikin hukunce-hukuncen da ke cikinta ta koma penal code sai wani maulawi Nuruddin ya rubuto ma Muhammad Abduhu fatawa yace menene hukuncin mutum yayi alƙalanci a irin wannan kotu kamar dai yanzu dai irin kotunan mu na magistrate tunda ba hukuncin Allah bane to yayi magana mai tsawon gaske wanda a takaice abin da yake nunawa shine hukuncin Allah wajibi ne a sallama gare shi kuma bai halatta wani ya ce zai aiwatar da hukuncin wani ba hukuncin Allah ba ya ce to amma idan ya zamanto maƙiyan addinin musulunci sun mamaye duniya, sun kafa mulkinsu a kan musulmi. Hukuncin shi ne a hijira, inda makiyan addinin musulunci suka zo suka yi mamaye, to musulmi su bannan wajen su je inda ba sa nan su je su yi addininsu. Wannan shi ne hukuncin Allah. To idan hijirar ba za ta yiwu ba, babu halin a yi hijirar, saboda ba wurin zuwa, ko ina su ne, ko ina sun mamaye, ɗaya daga cikin dalilai kenan. Ko kuma akwai inda za a je amma ba halin aje, ba halin aje, kamar yadda yanzu ake, ba inda za ka je ka ce gashi ka ware wani waje ta zamanto ƙasarka. Ga ƴan Falastin duk irin shekara kusan 70 ana fafatawa, suna so su samu ƙasa, ƙasar suna nan a wajen, a ba su zamanto ƙasarsu, abin ya gagara. To balantana kai kuma ka ce za ka yi hijira, za ka je cikin sahara ka killace wani waje ka ce nan wajen shine Darul Islam. Yace idan hijira ba za ta yiwu ba, to yaya musulmi zai yi wajen ya zauna a ƙasar da ake aiwatar da hukunci ba hukuncin Allah ba a kan musulmi da waɗanda ba musulmi ba? Shi ne ya ce a nan wajen dole mutum a duba cewar yayin da hali ya zamanto irin wannan, ya zamanto ba yadda musulmi za su fita wani waje, wajibinsu shi ne su yi bakin ƙoƙarinsu su sa shugaba ya zo ya aiwatar da hukuncin Allah. Idan suka kasa, to duk abin da zai kawo amfani ga musulmi da musulunci, ya tsare musu addininsu, ya tsare musu mutuncinsu, to dole ne su yi shi. Saboda haka idan ya zamanto cewar za su dole sai sun yi, sai an yi hukunci akan musulmi da hukunci da ba na Allah ba, to musulmi su jibinci wannan hukuncin, su yi hukunci a kansu da niyyar su tsare ma musulmi martabarsu da maslahar rayuwarsu da kawar da cuta a gare su, ba da wata niyya ba sai wannan niyyar, wannan ya zamanto ya muta'ayyin. Yace domin in aka dawo aka duba hukuncen shari'a, hukuncen shari'a akwai abin da ya danganci addini da dokoki na addini, kamar dokokin auratayya da saki da gado da sauransu, wanda wannan shari'a a bayyane take, bai halatta alƙali ya saba wannan ba. Akwai hukunce-hukunce na al-hudud, akwai hukunce-hukunce na wajen mu'amala, wanda hukunce-hukunce na wajen mu'amala ya hada kisasi, ya hada mu'amalar ciniki, ya hada hudud, wanda hudud din nan ƙayyadaddu ne: ridda, zina, sata, kisan kai da gangan, kazafi da shan giya, da kuma muharaba, daukan makami, fashi da makami. Jasus babu haddi a kansa, babu, yawanci ana ilhaƙinsa da almuharaba ne, amma waɗannan su ne dai za ka gani a cikin kitabul jinayat, a cikin kitabul hudud za ka ga malamai abin da suke kawowa kenan. Za su kawo maka babu zina, babu sariqa, babu alqazfi, babu alqatl, abinnan babu haddul sakir, abinnan haddul muskir, abinnan haddul khamr, su ne dai waɗannan babuka guda bakwai da suke kawowa, da kuma almuharaba. To in banda waɗannan hudud, yawan hukunce-hukunce na mu'amalat ijtihadi ne, babu nusus a kansu, ijtihadi ne, wanda yake kuma duk wanda ya san fiqh ya san wannan. Yace saboda haka abin ya rage ga hudud. To hudud kuma, wannan fa ina hikayar maganar Rashid Rida ne, ku saurare ni da kyau, kada ku ce ga abin da na faɗa, ina hikayar maganar Imam Rashid Rida ne. Yace hudud kuwa sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam ta nuna ba a aiwatar da hudud a darul harbi, gidan da yake yaki da addini, inda ake yaki da addinin musulunci, ba a aiwatar da hudud anan. Wanda yake kuma wannan shine mazhaban jamaahirin malamai, idan mutum a waje da yake kafirci yayi rinjaye akan musulmi, ba a so a tsayar da haddi a kansa, dan kada in an tsayar da haddi a kansa shikenan sai ya zame ya gudu ya tafi wajen kafirai, ya ƙara musu ƙarfi, yace ai kaga ma musulmin ga abin da suke mun, ya gudu dan a tara wannan mafsada din, ba a tsayar da haddi. Shi yasa Sa'ad ibn Abi Waqqas, yayin da Abu Mihjan ya sha giya a Qadisiyya, lokacin da ake yakin Qadisiyya, sai yace ba zai masa haddi ba, a bari sai an koma Madina ai masa haddin. kuma sayyidina Umar ya rubuta ma komandojinsa kada a tsaye da haddi akan wani amir ko akan wani soja alhali suna fagen fama suna cikin kasar makiya a bari sai an dawo gida tukuna sannan a tsaye da haddin kada shaydan ya sanya hamiya wato a kiyayya da wato daukan fansa da husha haushi ya ɗebi musulmi ya ce ya gudu ya shiga cikin rundunar kafire domin ya je ya karfafa musu ya tola asirin musulmi a kansu wannan hikima ce ta shari'a kuma akwai hadisi da Abu Dawud ya ruwaito da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tuqta'u al-aidi fil harb ba a yanke hannuwa na barawo a wajen yaki idan ana wajen yaki a fagen fama wani yayi sata daga an kawo shi ba za a ce sai an yanke hannu ba sai a kyale shi saboda maslaha wannan ya ɗaya daga cikin dar'ul ya ɗaya daga cikin irtikabu a haffud dararain ayi wato a hakura a dauki karamar cuta yace to in ku haka ne hukuncin waɗannan alƙalai idan ma an kawo musu wani abu na haddi idan ba su ba suna da uzuri akan cewa ai inda suke ba gidan musulunci bane ba inda ake aiwatar da shari'ar musulunci bane dan haka in ba su aiwatar da haddi ba wannan suna da uzuri a cikin sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya musu saura shine sauran hukunce na mu'amalat wanda a nan wajen sai su rinka kokarin taharri din gaskiya wanda duk sauran laifi da mutun yayi in dai ba haddi ba dama shari'a cewa ya yi masa ta'aziri ta'aziri ku a cikin shari'a yana ga ijtihadin alqali sai ya ijtihadi ya masa ta'aziri da dauri ya masa ta'aziri da bulala ya masa ta'aziri da dai abin da haraji da abin da ya gani koda dokar ga abin da ta fada zai iya aiki da wannan dokar a bisa cewa ta'aziri yake wanda kuma shari'a ta bashi daman yayi ta'azir a inda babu haddi da Allah madaukakin sarki ya shar'anta yace dan haka wannan shine abin da ya kamata musulmi su yi ta babun irtikabu a haffud dararain wato larura ce ta sa za su yi su dauki cuta mai sauki a bisa babbar cuta metece cuta mai sauki ya zamanto ba su kyale ga baki daya sha'anin hukunci da sha'anin gudanar da al'umma a hannun kafirai ba in suka ce ba za su shiga ba a kyale ma kafirai ga baki daya su yi wannan barna ce tare da kuma kan cewa larura ta sa su dole su zauna a cikin wannan al'ummar to wannan barnarta ga addini da barnarta ga musulmi a bayyana take yace ta babun irtikabu a haful dararain yace in ma bai zamanto babun azima ba in ma bai zamanto wato babun wajibi ba yace ta yaya zai zamanto babun wajibi ta hanyar cewa sai an yi haka ne za a tsare mutuncin addini za a tsare mutuncin musulmi to wannan ita ce maganar Imam Rashid Rida a cikin tafsirul manar a takaice na kawo wanda yake son dogon bayani ya je karkashin tafsirin wannan ayar ya gani wato a ayar farko din wa katabna inna anzalna tawrata fiha hudan wa nur yayi dogon bayani to hakika wannan ba lalle ya zamanto kan cewar an yadda da shi 100% ba amma hakika idan yanzu za a ce musulmi gabaki daya za su kaurace ma duk wani aiki da gwamnati take yi saboda dokokin da ake a nan wajen ba su dace da na musulunci ba barnar da za ta kasance ga addini Allah ne kadai san iyakanta muna gani irin abin da ya samu ga musulmi ɗan uwanmu a Jos idan da ba dan Allah ya sa akwai ɗan uwanmu musulmi wanda su ma suke da kishin addini ba da haka za a zo a kashe su kisan kaji amma saboda ana ganin ga musulmi wannan abin ya rage barnar da ake yi to a ko ina kasancewar akwai musulmi guda ɗaya a wajen wanda kuma yake yi ba albashi ne ya kai shi ba itikadinsa shine ya tsare ma addinin musulunci martabarsa to hakika wannan abu ne wanda yake manufa wadda shari'a ta yadda da ita kuma rashin yin wannan zai zamanto barna ce babba a cikin al'umma idan mu ya zamanto kanci mun san akwai lokacin da kusan yau shekara 30 kenan da wannan munakashar take zafi lokacin muna jami'a ɗan a shiga a gyara da ɗan tawayi da ɗan aitawayi ana cewa maganin kawai aitawayi waɗansu kuma suka ce wanda yawanci wanda suke gaba da mu a shekaru da ilimi da tunani suna cewa a'a ba haka ya kamata a yi ba a shiga a gyara ba na manta su Sheikh Ahmad Lemu Allah ya ƙara masa lafiya yana da wani program da ya rinka cewa AEIE AEIE army, economy, administration, education. Wato musulmi su shiga soja, su shiga kasuwanci, su shiga gudanar da mulki, su shiga harkar ilimi. Wannan shine zai tsare ma addini mutunci har muka rinka wasa da wannan magana cewa kaji wai AEAE. Saboda mu a lokacin muna ganin aitawaye kawai. To hakika duk wanda yake karatun addinin musulunci kuma ya zamanto yana duba maqasidish shari'a, manufar shari'a, zai gane irin abinda waɗannan malamai suke faɗa. A waɗansu abubuwan ana yin su ne ta babin larura, babu irtikabu a haqqud dararain. Abin ya rage ga su masu yi, ya zamanto suna da wannan nufin a cikin zuciyarsu. Da kuma kan cewar yayin da suka zamanto a inda suke, ana haɗa kai da su ko kuma za su yi musharaka domin a tozarta musulmi, domin a ci mutuncin musulmi da addinin musulunci, to nan babu uzurin su ce za su zauna a nan, don abin da ya kai su don su tsare maslahar musulmi ne. Kamar alal misali, mutum yana cikin gwamnatin Jona, abin nan Jona Jang, kuma yana ganin ana kulle-kullen da za a je a farma musulmi a karkashe su, kuma yana cikin masu yin aiki a kan wannan, ko da aikinku da rubutu ne, to a nan wajen bai halatta ba. Duk abin da za ka yi ya zamanto ya kai ya zuwa ga cutarwa ga musulmi, in dan ka samu albashinka ne kace ai za ka yi, to ai inna abin nan Allah madaukakin sarki yana kasarsa tana da yalwa, in ka bar aiki anan bai nuna maka cewa za ka mutu da yunwa ba. In dan albashi ne, wannan ba hujja bane, kawai za ka kasance a cikin ayyukan da ba na musulmi ba. Idan ya zamanto a cikin ayyukan, abin da kake shi ne ka tsare maslahar addini da maslahar musulmi. Amma yayin da ya zamanto aikin da kake yi cutarwa ne ga musulmi, cutarwa ne ga musulunci, to cin albashi ba hujja bane ka ci gaba da zama a wajen. Wannan shine gundarin maganar, wannan yana ɗaya daga cikin shi ma abubuwan da Imam Rashid Rida ya ambata, kuma wannan shine yawancin maganar da malamanmu suka rinka yi a waɗannan shekaru 30 da suka wuce, idan muka je muka same su, musamman Malam Abubakar Gumi, Allah ya ji kansa. Ko yaushe idan mun je mun tattauna da shi, abinda lokacin da yake nuna mana kenan, lokacin muna samari a cikin jami'a, abinda yake nuna mana kenan. Idan mun yi musu ya faɗa mun yi musu, sai ce ku je ku yi karatu, ku dai ku je ku yi karatu. To alhamdulillahi mun yi karatu, kuma muna kan yi, muna fatan Allah madaukakin sarki ya ƙara mana, ya ƙara ganar da mu, ya zamanto kan cewar mun fahimci menene manufar shari'a, ba mu yi abinda zai zamanto ya rusa maslahar addini, ya rusa maslahar musulmi a cikin irin wannan halin yanayin zama da muke ciki. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasuli nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.